Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. Abinnin ya mai da ke jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a kodiyaushe. Muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Hadiza Kyara muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin Najeriya sun kaddamar da wani shirin yin rijistar waɗanda ko su samu da laifin aikata fyaɗe domin jama'a su san da zaman su.
In wani aka same shi, aka fuskanci same shi da laifin nan, ba zai je duniya wani gefe zai je sashe yi. Za a sa sunan shi a rijista ko sunan ta rijistar na kowai na aka duba aka sani aka za su nan ne ana sa duba za a sani za a duba.
To yau kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuka kalli wannan mataki, lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555, kada a manta. Sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni, amma fa duka sai mun gama da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wani alƙalin kotun tarayya Amurka ya yanke hukunci a jiya Litinin da yamma cewa dole tsohon babban lauyan fadar White House Donald McGahn ya bi umarnin takardar buƙatar bayanai da majalisar wakilan Amurka ta bashi don ya bayar da ba'asi a binciken yiwuwar tsige shugaba Trump. Alƙali Ketanji Brown Jackson ya ce shugaban ƙasa ba shi da iko ya hana McGahn ko wani wanda yake aiki yanzu ko kuma tsohon ma'aikaci a fadar White House ba da shaida. Gwamnatin Trump na shirin ɗaukaka ƙara kan hukuncin Jackson. Lawyer McGahn ya ce zai bi umarnin majalisa sai dai idan wata kotu ta yanke hukuncin dakatar da hukuncin da ya gabata har sai bayan ɗaukaka ƙara. Wanda suka ki amincewa su ba da shaida sun hada da sakataren harkokin wajen Amurka wato Mike Pompeo da tsohon mai ba da shawara akan harkar tsaro John Bolton da kuma makaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney. Yan jam'iyyar Democrat suna duba yiwuwar tsige shugaba Trump don matsawa Ukraine lamba ta bincike wanda wato ake ganin zai kalubalace shi a zaben shekarar 2020 wato Joe Biden da suka yi imanin cewa waɗannan manyan jami'an za su ba da hujjojin ƙwararra. A cewar rahoton McGahn ya gaya wa masu binciken shugaban Trump ya tusasa masa ya kori Mueller kuma daga baya musanta cewa shugaban Trump ya buƙaci yin hakan. A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake ba da wani bayani na farko kan dalilin sauyin shugabanci a headquarters tsaron Amurka ta Pentagon yayin da yake kare matakin da ya dauka a madadin wani sojan ruwan Amurka da aka yanke wa hukunci na aikata ba daidai ba a lokacin yaki da kungiyar 'yan ta'adda ta IS a Iraki. Da aka tambaye shi kan koran sakataren sojojin ruwan Amurka a ranar Lahadi Richard Spencer wanda farar hula ne, Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa mun jima muna tunanin ɗaukan wannan mataki. Ya ƙara da cewa hakan bai faru haka kawai ba a lokacin da ya bayyana ofishinsa tare da Prime Minister Bulgaria. Ya ƙara da cewa dole in kare mayakan da suka yi yaƙi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Hong Kong Carrie Lam yau dinnan Talata ta ce sakamakon zaben kananan hukumomi wanda 'yan adawa suka lashe kusan kashi 90 cikin 100 na kujerun da aka yi takararsu na iya zama wata alama ta rashin farin ciki da gwamnatinta da kuma yadda ta bullo mazanga-zangar rajin kare demokradiyya. Lam ta ce masu jefa kuri'ar sun nuna yadda suke ji game da shugabanci mara inganci kuma ta sake maimaita kiran da ta yi na kawo ƙarshen zanga-zangar tashin hankali. Ta kuma sake nanatawa alƙawarin da ta yi a baya na gudanar da tattaunawar a bainar jama'a da zummar warware matsaloli da suka haddasa zanga-zangar yayin da ta kasa ainihin tayi na cimma jituwar. Masu kada kuri a ranar Lahadi sun yi gagarumin hannunka mai sanda ga ƙasar China. Kuma sakamakon ya nuna cewa masu rajin kare demokradiya za su yi iko da gundumomi 17 daga cikin gundumomi 18 bayan kuwa a baya ko guda ba su mallaka ba. Girgizar ƙasa mai ƙarfin 6.4 a ma'aunin girgizar ƙasa ta afkawa Albania da safiyar yau din nan Talata, inda ta kashe akalla mutane 14 tare da raunata ɗaruruwa. Hukumar binciken girgizar ƙasa ta Amurka ta ce tsakiyar girgizar ƙasar na da nisan kilomita 30 arewa maso yammacin Tirana, babban birnin ƙasar. Bayan sa'o'i uku kuma hucin girgizar ƙasar ya auku a tekun Adrian da ƙarfin akalla 5 a ma'aunin girgizar ƙasa. Girgizar ƙasar ta janyo rushewar gine-gine a birnin Doris mai tsawon jirgin mai tashoshin jiragen ruwa da kuma Tumen da ke kusa mai nisan wajen kilomita 30 gabas da babban birnin ƙasar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, bayan da aka yi bikin tunawa da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da ɗabi'ar cin zarafin mata, hukumomin ƙasar na ci gaba da bayyana irin matakan da suke ɗauka wajen ganin an tsamo mata daga ƙangin da suke ciki. A wani babban taro da aka shirya a Abuja tare da haɗin gwiwar majalisar kan yaƙi da matsalar cin zarafin mata, wakilin murya Amurka Madina Dauda ta zanta da Amina Dimlong, jami'a a ma'aikatar kula da harkokin mata a Najeriya, wacce ta yi kira ga iyaye wajen ganin su ma sun bada tasu gudunmuwar wajen magance matsalar fyaɗe a ƙasar.
To gaskiya abin dubawa ne, domin a kowane sashi akwai irin wannan, da office da makarantu da yara ƙanana duka akwai. Amma abin da za mu lura shi ne mu iyaye mata ya kamata mu lura da yanayin kayan da ƴan matanmu suke sawa. In suka sa za su fita, mu duba mu ga cewa duk sun rufe inda ya kamata a rufe kamun a basu fita. ƴaƴanmu maza kuma ya kamata mu zaunar da su, mu gaya musu abin da ya kamata su yi. Mata ƴan wasu su masu kare su ne, ba wai masu ji musu rauni ba ne. Saboda haka wannan rana yana da babban muhimmanci a gare mu matan Najeriya ga baki ɗaya da duk duniya. Menene shawararki ga mace idan tana fuskantar musgunawa ko a cikin aikinta ko a waje?
To kamar inda aka ce an buɗe offenders register, yanzu mafi alheri ba sai ta wani faɗa cewa za ta je ba, sai ta nufi Women Affairs ta je akwai register da suka aje, ko kuma UN Women ta je za ta rubuta sunanta, za ta faɗi complaint ɗinta, kuma gwamnatin Najeriya tana niyyar za ta ɗau hukunci a kan wannan. Saboda haka wannan mataki ne wanda gwamnati ta ɗauka kuma yana da kyau.
Amina Dimlon, jami'a a ma'aikatar kula da harkokin mata a Najeriya, a zantawa da suka yi da Madina Dauda. To kuma mun Najeriya sun kaddamar da wani shirin rijista da za a rika sanya sunayen waɗanda kotu ta samu da laifin aikata fyaɗe domin jama'a su san da zaman su. An kaddamar da shirin ne ƙarƙashin hukumar da ke yaƙi da masu safarar mutane, wato NAPTIP, inda hukumar ta jaddada cewa waɗanda kotu ta samu da laifi ne kaɗai za a taskance sunayen nasu. Dangane da haka, na tuntuɓi Aisha Elajon da ke fafutukar kare haƙƙin mata a Najeriya, inda na fara da tambayar ta yadda ta kalli wannan sabon tsari.
Wannan mataki da kyau ne, abin da za mu gani ba na mata kawai ba, ba ma yara kawai ba, har maza ma suna samun wannan damuwa. Abin da ya kare taimakemu a yakin da muke da faɗin nan shi ne, yanzu in wani aka same shi, aka kuskusa same shi da laifin nan, ba zai je biya wani gefe bai zai sake yi. Za a sa sunan shi a rajista ko sunan ta a rajistar nan, ko ina aka duba aka sani, za a duba. Amma makarantu haka da za ka zai ka ɗauki wani yayi kin nan ba, da same shi da wannan wannan kotu ta same shi da wannan laifin ba. Ko za ka dauki mutum aiki sai ka ji to in tana so ta dauka duba register ne ba shi ma an hanya akwai shi ma shi kuma ba ta hada su da a wasu wajaje ba. Sai staff ne mai kyau da zai taimake mu duka. Kuma da hankali ne ba abin da zai faru a kwana biyar ba ne da hankali ne za mu zo mu samu wannan a ga amfani shi. Amma mataki mai kyau ne ga.
To wasu lokuta ana zargin hukumomi da fitar da tsare-tsare na tunkarar wata matsala a Najeriya amma in an tashi aiwatarwa sai kiga ana samun tangarda ba kya ganin kaman za a samu wannan matsala a wannan fanni ma
a to ka ga kaman wannan ba aikin gwamnati bane kawai akwai agency akwai NAC akwai NGOs da yawa da aka zo su ne su haɗa kungiya sun za su dinga bi a dinga tabbatarwa ana implementation na shi da kyau. So ba gwamnati ba ne kawai akwai masu bin shi akwai committee da aka baka in za su dinga bi su ga a tabbatar wannan bai zama abin siyasa ba bai zama abin da za a wani party su ke sawa su zo su yi zin a kyama wani ilakar da kwakwaye da za a ana bin shi a ga an yi jidanta shi da kyau kuma zai zama ba wai kowa ba ne in yana da dama da kai sun zai sa in zai kai kayan ta zuwa sa shi manta a wannan rajistar ba. Sai kotu ne ta sa da arzuwan dubayi an dan jayi yi a yi maka shari'a a tabbatar wani ma sai an yi rafi an yi gama su a tuntu kuma sai a sa shi manta a sa shi manta a kan rajistar.
Aisha Elajon kenan wata mai fafutukar kare haƙƙin mata. Tabe kan batun da zamu bude layi mu kenan domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon wannan mataki da kuma mun Najeriya suka dauka na saka sunayen waɗanda kotu ta samu da aikata laifin fyaɗe a wata rajista ta musamman domin jama'a su san da zaman su kafin mu bude layin mu mu shakata da wannan waka. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555. Kamar Allah kiran mu na farko ya zo ne daga jihar Bauchi. Wane ne akan layi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jinka Malam Ayuba, menene ra'ayinka?
To gaskiya wannan tsari ne mai kyau, duk wanda yayi ba daidai ba musamman yace zarafin mata yana da kyau a saka shi a wannan shafi a kuma bayyana shi a duniya. Kuma lallai yin hakan tabbas ba daidai bane, yana da kyau mutane su nutsu duk abin da za su yi su rika yin abu mai kyau. Daga karshe ina muku fata alkhairi. Mai magana Ayuba Garba Imam, Kacin Madaki a jihar Bauchi. Nagode.
To mune da godiya Malam Ayuba, bari mu je jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Mahamud Lalo, barka da yammaci.
Yawa, barka da dare.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar kawo Kano nan Najeriya.
Muna jin ka Alhaji Musa.
To, duk inda akwai gaba ta sharu aka ce ta bayi ta manan za ta biyo. Kamar inda shi Ayuba Garba Imam ya magana, gaskiya al'amari ni kai na rawar ayin na tunanin hakan ya kamata. Saboda duk irin wannan mutanen da suke da mugun hali irin wannan ya kamata a ce inda gaskiya da gwamnati za ta yi irin wannan abin abu ne mai matukar muhimmanci. Domin ka san Hausawa sun yi magana ana tona kakkuwa domin aya ta ji tsoro ne. Dan irin wannan idan ana iya ana fallasa irin wannan ko kuma ana tabbatar da sunayensu an sa su a maimakon gurin da mutane za su gani, to ina ganin za a kiyaye, wasu za su kiyaye domin tabbatar da cewa wannan abin da suke ba abu ne mai kyau ba. Karshe ne muku fata alkhairi, Mahmud Lalo ne muku fata alkhairi, Alhaji Musa Garuwa ta lafiya.
To mun gode Alhaji Musa. Muna jiharta to layin Kaduna ya katse. Lambar da za a kira ita ce 2022-2556-55. Muna zantawa ne dangane da toga kira mun samu daga jihar Niger. Wane ne a kan layi?
Kuna tare da Ibrahim mai wakin hula a garin Maigode a Kimba.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
To almajirin malam, to alhamdulillah lalle ba ma wannan rana ba, ai kowane lokaci rana ce ta mata ai.
Eh, muna magana kan wani shiri da hukumar Najeriya suka kaddamar na ganin an taskance ko kuma an yi rijistar waɗanda kotu ta samu da laifin yi wa mata fyaɗe. Muke so mu ji ra'ayinku.
To lallai gaskiya abu ne mai kyau. Amma sai dai mu hana Najeriya matsalar mu ba, a kowane lokaci aka ce za a sa doka sai kaga ba za ta dore ba. Mu matsalar muke da hana Najeriya.
To kana ga wani mataki kamata ko kuma wani kira za ka yi ga hukumomi misali da suke jin ka yanzu?
So su hukumomi idan Allah hukunci suna jin abin da mu muke faɗa, idan aka sa doka ya kasance ta ɗore, ba wai a sa doka ɗan ya ɗan ɗan takaddacin lokaci ta fara aiki a bata ba, ko kuma a zaɓi wani a mai hukunci wani kuma ba za a hukunta shi ba. To kiran da muke da su ke dai kasance idan aka sa doka mutum komai matsayin shi ko da ya iya kololin karkashen mulki ne a Najeriya ya yi abin da ba daidai ba a hukunta shi, abin da muke kira da su ke nan kawai.
Tuma da lamuna godiya a Ibrahim daga jihar Niger. Muna da wani da ya kira akan layi. Wane ne akan layi? Daga ina ne kuma?
Mahmud Lalo, barka da lasariya.
Yawa, barka da dare.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku da garin Gasa a tarihin Najeriya.
Barka da dare Malam Murtala.
To na gode Mahmud Lalo. To a wannan doka Mahmud Lalo abu ne mai kyau mai daɗi, muna goyon bayan ta. Mu dama duk doka da za a yi ta wanda zai zo ya yi aiki a kan wani hali wadda ba da nagarta ba, to muna goyon bayansa. Amma kuma mun ƙara sa goyon mu a ƙasa ga hukumomin Najeriya yadda a ƙarƙarin lokaci za su aiwatar da dokar nan. Kuma ka duba yadda zamba ya tama ta aiwatar da wani doka kusan jiya ne ko yau. To don Allah muna so duk ɓarayin ƙasar nan don Allah don Annabi a yi dokan da su ma za mu ga an kwana ɗaya kwana biyu an zartar da ita a haska mana ita a jaridu da duniya mu gane wanda suke cin mutuncin amanar ƙasa. Kuma kuma dinga yada su mu gani don mu ki zaben su da dai sauran su mu guje su da iyalan su. Fatan za ku tashi lafiya.
Kamar Allah mun gode Malam Mutuna daga Kaduna. Lambar da za a kira da ita ce 2022-2655. Yau muna tattauna ne kan wani sabon shiri ko tsari da hukumomin Najeriya suka kaddamar wato na yin rijistar duk wanda kotu ta samu da laifin aikata fyaɗe, wato za a adana sunansa saboda jama'a su san da zaman mutumin. Misali idan mutum ya nemi aiki a wata ma'aikata ta gwamnati ko wani kamfani mai zaman kansa, za a iya zuwa a duba ko a tabbatar cewa babu sunansa kafin a yanke shawarar ko za a ba shi aiki ko akasin hakan. Wato zai zama wani mataki kenan na tantance mutane na gari daga bara gurbin mutane. Lambar da za a kira ita ce 2022-2655. To Malala, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Mun samu wani kira daga ina ne?
Yawwa, daga jihar Niger ne.
To muna jin ka na Niger.
Yawwa, wai an ce wanda ya fade za a buga jaridar shi.
Wanda ya fade.
Yawwa,
in kuma yawwa har sai kotu kuma ta tabbatar cewa an same shi da laifi kafin ai hakan.
Yawwa, to idan an same shi da laifin nan hukunci za a mashi ko kuma da aya za a mai?
A'a, wannan kaman wani mataki ne da hukumomi suke so su dauka na tabbatar da cewa an san da zaman waɗannan mutane. Misali, kaga ai mutum ba zai so a ce an samu sunansa a cikin wannan kundi ba, domin kusan abun kunya ne, watakila walalla saboda hakan mutum zai kashe wa masu aikata wannan mummunan aiki, zai kashe musu kwarin gwiwa su daina irin wannan abin da suke yi.
To wannan magana kuma haka yake.
Me ya tura ra'ayinka dangane da hakan?
Ra'ayina shi ne masu fata, masu irin wannan abin, Allah Ubangiji ka jura yana irin haka na din. Wanda kuma ba su da niyyar yin hakan, kuma Allah Ubangiji ka daɗa tausasa zuciyarsu su gane su daina.
To madalla, sai mu ce amin. Lambar da za a kira ita ce 2020255655. Muna magana ne kan sabon shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar na yin rijistar waɗanda kotu ta same su da laifin yin fyaɗe, inda za a taskance sunayensu domin a san da zamansu. To ga wani kira mun samu, daga ina ne?
Da wanke hula da ya dawo.
To ina ce ka faɗi ra'ayinka. Me wankin hula ka kira ka faɗi ra'ayin ka ɗazu? Ai, muna ba mutane dama ne su ɗaya su faɗi ra'ayinsu. Lambar da za a kira ita ce 2025655. Kada manta sai an saka alamar ƙari sai a sa plus. Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogona cewa karfe 3 na dare ne na yamma, saura minti 7. Bari mu je ga shirinmu na gaba, wato wasanni.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kofin club din zakarun kasashen nahiyar Turai da ake cewa Champions League, inda a yau din nan rukunin A, Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da Real de Madrid, sai Galatasaray ta kasar Turkiya da Club de Brugge ta kasar Belgium. Duk da a yau din nan a wasannin Champions League na kwallon kafa na kasashen Turai, a rukunin B, Etoile Rouge de Belgrade da Bayern Munich ke gogawa, sai Tottenham ta kasar Ingila da Olympiacos ta kasar Girka. A rukunin
domin sai Manchester City na karawa da Shakhtar Donetsk yayin da Atalanta da Bergamo ta kasar Italia ke buga da Dinamo Zagreb sai Juventus da Tira rukunin D ke karbar bakuncin Atletico de Madrid yayin da Lokomotiv Moscow da kasar Russia ke karbar bakuncin Bayer Leverkusen ta kasar Jamus a jangurin Niger ana iya cewa jikin ɗan kasar magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta jangurin Niger din Mena National ya sanye kuma tunanin zuwa kofin kwallon kafa na kasashen Niger Afrika da Kamaru za ta shirya a shekara 2021 ya kara nisanta bayan da kasar ta Niger ta shakashi a makon jiya a hannun kasar Madagascar a Stade General Sene Kunce na babban birnin Mai arkunin ka inda aka tashi Madagascar din na da ci 6 Niger na da 2 abin da ya haifar da muhawara yanzu haka a wannan kasar da ta yi wa Madagascar kallon raina kama abin da Hausawa ke cewa gaggaya a wannan rukunin Niger ce ke ta baya bayan da Ethiopia ko Habasha ta yi wa Cote d'Ivoire ci 2-1 a Addis Ababa ita ko hukumar guje-guje ta duniya ta zabi dan kasar Kenya Eliud Kipchoge a matsayin dan wasa mafi kuzari a wannan shekara ta 2019 shi da Eliud Kipchoge ya lalabe tsawon kilomita 42 a wani gudun tsawon zango a Vienna a cikin watan Oktoba da ya gabata a kasa da awa 2 ita ko Dalila Muhammad da ta lalabe mita 400 a sakan 52.16 ita ce ta kasance mafi bajimta a guje-guje a fannin mata ta duniya a wannan shekara ta 2019 ta samu wannan nasarar ne a wasanni na duniya na guje-guje na ƙarshe da suka gudana ɗan makonnin da suka gabata a Doha a kasar Qatar shi ko Suleiman Barga ɗan kasar Ethiopia an zabe shi a matsayin matashi mai guzari bayan ya samu lambar azurfa a gudun mita 5000 a Doha a Qatar a wasannin ƙarshe na guje-guje na duniya a wasannin golf Tiger Woods ɗan kasar Amurka da shekaru 43 da haihuwa a ranar Litinin inda ta gabata ne a kasar Japan ya kasance zakara har so 82 inda ya cimma Sam Snead da ya samu irin waɗannan nasarori sai dai an share shekaru 54 ba wanda ya kai ga samun irin waɗannan nasarorin Tiger Woods ya samu wannan nasarar ne gaban dan kasar Japan Hideki Matsuyama wanda ya bata zarar bugun ball na golf uku sai na uku dan kasar Ireland ta Arewa Rory McIlroy da Tiger Woods din ya ba tazara ta bugun golf har 13 Haruna Mamman Bago na birnin Gwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwani a jamhuriyar Niger
Tare fatan za a mun afuwa karfe 4 na yamma ne saura minti 3 yanzu bari mu je ga labarai a takaice
Wani alƙalin kotun tarayya Amurka ya yanke hukunci a jiya Litinin da yamma cewa dole tsohon babban lawyer farar White House Donald McGahn ya biyo minin takardar buƙatar bayanai da majalisar wakilan Amurka ta bashi don ya bayar da ba'asi a binciken yiwuwar tsige shugaba Trump. Alƙali Ketanji Brown Jackson ya ce shugaban ƙasa ba shi da iko ya hana McGahn ko wani wanda yake aiki yanzu ko kuma tsohon ma'aikaci a farar White House ya ba da shaida. Gwamnatin Trump na shirin ɗaukaka ƙara kan hukuncin Jackson. A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake ba da wani bayani na farko kan dalilin sauyin shugabanci a headquarters tsaron Amurka ta Pentagon yayin da yake kare matakin da ya ɗauka a madadin wani sojan ruwan Amurka da aka yanke wa hukunci na aikata ba daidai ba a lokacin yaki da kungiyar 'yan ta'adda ta IS a Iraki. Da aka tambaye shi kan koran sakataren sojojin ruwan Amurka a ranar Lahadi Richard Spencer wanda farar hula ne Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa mun ji muna tunanin ɗaukan wannan mataki
Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 na safe agogon Ghana kada manta duk lokacin da ake so za a sake iya sauraron wannan wato wannan shiri kuma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafinmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu madadin ita Hadiza Kyari da tayani gabatarwa da Daniel Brown da kuma injiniyan mu da suka hada hannu aka kawo muku wannan shiri ni Mahmud Dalo nake cewa a kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.